Yankunan karkara su ne sahun gaba wajen noma abinci wanda jama'ar yankunan za su ci da kuma tattarwa birane har a samu wadata ƙasa da abinci. Sai dai saboda wasu dalilai da suka hada da rashin isassun abubuwan more rayuwa da kuma neman kyakkyawar rayuwa kan sa mazauna yankunan na karkara yin kaura zuwa birane, abin da ke kawo kuma baya ga noman, kuma wasu na ganin cewa yana barazana ga harkar tsaro. Abubakar Mailato shine shugaban kungiyar matasa mai rajin wanzar da zaman lafiya da kawo sulhu a cikin al'umma, wadda ta gudanar da wani taro na jan hankali akan illolin kwararar mazauna yankunan karkara zuwa birane.
Babban matsala ita ce kamar neman da aka wutar, wato ya ce yanzu matasan da suke karkara suna ganin ba za su iya noma ba, dan ai noma yake wahala ne, za ka bar su je birni domin su nemi rayuwa, wanda suke ganin an birni na ba su sha su sha mai, suna sun yi ja suna shan man ja da sauransu, za ka su ma mu zo su kwaikwaya. So kaga in yana noma za ka ga ba a koda muwa, amma yanzu ya ga mutum ya zo birni ya kama gidan haya yana da mata biyu yana da iya goma ko amma kuma bai da wata takamaiman sana'ar da ya kamata a ce yana yi.
Comrade Ahmad Sarki matashi ne a Sokoto wanda ke ganin lokaci yayi da ya kamata matasa su ƙara zara dantse wajen ba da tasu gudunmuwa ga warware matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Duk wani matashi mai kishin ƙasatai da jihatai ya kamata ya shigo cikin wannan harka wanda take maganar security. So ya za a yi a inganta ainihin security da kuma magance ainihin matsalan bandit da suke muke fama da ita.
Masana halarar dan adam kuma Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa ko bayan neman abubuwan more rayuwa, rashin tsaro ma ya taimaka gaya ga kwararar mazauna kunan karkara zuwa birane.
Akwai wurare da yawa da ya kasance mutanen karkara suke gudu cikin dare su dawo birni su kwana da swahe su koma su yi ayyukan da za su yi da daddare su dawo. So kaga shi wannan kansa wannan abin yana nuna tabarbarewan sha'anin tsaro ne a cikin kasan gaba daya. Wannan tururuwa da ake zuwa garin zai kawo abu kuma daban. Irin waɗannan abubuwa suna iya kuma kawo tabarbarewan irin yan ƙananan rashin tsaro da sace-sace da sauransu. Ba mu sani ba, amma lalle gaskiya yana iya sa mutane cikin wani halin kakani kai da zai sa kuma su yi wani abu da ba su taba yi tsammani za su yi ba.
To ko menene mafita ga wannan matsalar?
Mafita shi ne a gwamnati ta fito da tsari na magance abubuwan da ke sa mutane su gudu hijira zuwa cikin gari. Akwai wasu abubuwa da ya kamata a bar wa al'umma su yi da kansu don tsaren kansu, ba sai sun jira 'yan sandan nan ba, ba sai sun jira jami'an tsaro ba, don ba mu da su isassu, ba su da kayan aiki isassu, kuma a gaskiya zahiri ba su iya aikin nan. Abubuwan nan sai dala tabarbarewa yake, har yaushe za mu yi tsammani abubuwa za su canza tunda babu alaman an samu bakin zaren wannan abin na masifa da ke damun mutane.
Da yake hukumomi na faɗi tashi wajen shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya, ya amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun biyan wannan buƙatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.